أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم شابيو جواتن شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو دياد دريه دو دسلاتين دترى كما يو أشرين دترى جواتن هدو ميلادية دبو بي دبو مشاتقس وانا مسلاتنا ونتاغ البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin gabatar da muhadara da aka saba shiryawa a karkashin shi dai wannan masallaci ne albarka kuma a karkashin shugaban masallacin kuma babban limamin juma'a na wannan unguwa tamu wanda kuma shine shugaban wannan zama namu a yanzu saboda ka an samu arashi da yawa Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan haduwa tamu kamar yadda aka gabatar mawdu'in da aka za a tattauna akan sa shine abin ababan da za su ci gaba da amfanar mutum bayan rasuwar sa bayan rayuwar shi ta kare ta duniya to me da me aka samu daga cikin nassosa na addinin musulunci da suka tabbatar da cewa su kan waɗannan abubuwan ladan su ba zai tsaya ba mutum zai ci gaba da cin gajiyar su ko kuma za su iya amfanar sa duk da cewa yanzu baya gidan duniya na kasa abinda zan tattauna akan shi gida-gida abu na farko shine tabbatar da ka'idar da malaman mu suke cewa ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaza'i wato ita duniya gidan aiki ce lahira kuwa ita ce gidan da za a saka ma mutane a game da ayyukan da suka aikata abu na biyu shine abinda zai iya amfanar mutum din bayan ya mutu duk da cewa waccan ka'idar tana nan cewa gidan duniya shine gidan aiki gidan lahira kuma gidan sakamako ne sannan wannan shi kuma ya kasu gida biyu da izinin Allah akwai abinda zai amfani mutum kai tsaye wanda ba shine zai yi ba bayan mutuwar sa ɗan uwansa musulmai ne za su masa wannan aikin kuma ya ci gajiyar sa abu na biyu shine abinda shi zai aikata a gidan duniya ko ya zama sababin faruwar wannan abu sannan kuma ya ci gaba da cin gajiyar sa tun daga mutuwar sa har zuwa a lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi sakamako na karshe wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin 'yan aljanna abu na farko shine tabbatar da wannan ka'idar da malaman mu suke cewa ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaza'i wato gidan duniya gida ne na aiki gidan lahira kuma gida ne na sakamako a gidan duniya ake shuka shi a tafi lahira kuma a girbi abinda aka shuka Allah ya tabbatar mana da haka wannan ka'ida ce tabbatacciya da malaman mu suka tsamo ta daga cikin littafin Allah subhanahu wataala da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da haka yana cewa hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi ighdi'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt qalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atu Allah madaukakin sarki yana cewa har sai idan mutuwa ta zo matsayin su sai ka je na cewa ya Allah madaukakin sarki kamar da ni duniya in je in yi aiki abinda na bata in gyara abinda ban samu damar yi ba in yi shine la'alli a'malu salihan fi ma tarakt watakila in aka bani wannan damar ya Allah ta zama min dama ta karshe sai in je a cikin abinda na bari ban aikata ba sai in je in aikata a duniya sai Allah ta'ala ya ce kalla a'aha ai babu komawa duniya idan mutun ya riga ya mutu innaha kalimatun huwa qailuha shi dai wannan da ya sakaci a duniya da yayi aikin alkhairi ba gashi har mutuwar sa tazo kuma mutuwa ita ce matakin farko daga cikin matakan tafiya lahira akwai ka'ida da malaman mu suke cewa mamma taqamat qiyamatu duk mutumin da ya mutu to kiyama sa ta tashi duk mutumin da ya mutu to shikenan kiyama sa ta tashi saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu sannan a gaban su can su waɗannan da basu ci gajiyar damar da aka bashi a duniya ba a gaban su bayan rayuwar duniya yanzu sun mutu akwai barzakhun akwai rayuwar da ke tsakanin rayuwar mutum ta duniya da kuma tashin alkiyama wanda ita ce barzakhu ila yawmi yub'athun har ranar da za a tayar da su wannan ayar istinbati babba da malamai suka yi a ciki shine tabbatar mana da wannan ka'idar ta cewa a duniya ake aiki a lahira kuma aje a girbi sakamakon abin da aka shuka na wannan aikin da aka yi a duniya Allah ya sa mu shuka alkhairi mu girba alkhairi sannan Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana yana ƙara tabbatar mana da haka yana cewa yajziyal ladina asha'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna Allah madaukakin sarki yayi bayanan da yayi a baya ne liyajziyal ladina asha'u bima amilu domin ya saka ma waɗanda suka munana gwaggwadon abin da suka aikata wa yajziya mummunan da suka yi a saka musu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna su kuma waɗanda suka kyautata a saka musu da mai kyau ko mafi kyau ita ce aljanna wannan ma aya tana tabbatar mana da cewa a duniya ake aiki a lahira kuma a samu sakamako sannan Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab yau ne za a saka ma kowane rai da abin da ya aikata babu zalunci yau duk abin da mutum ya aikata ko kwayar zarra ne to za a nuna masa wannan aikin in ya cika sharadin a bashi sakamakon sa a duniya wato shi a lahira wato sharadin imani sai a saka masa in ba haka ba ko za a nuna masa aikin amma sai a sheke aikin sakamakon rashin cika sharadi na imani da bai yi ba a duniya sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa fal yawm la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malu yau dai ba za a zalunci kowane rai da wani abu da ya aikata ba duk abin da ya aikata za a saka masa sannan ba za a saka muku da komai ba sai abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya aikin da mutum ya yi a duniya shine zai je ya tara a lahira so daga ƴan uwa in mun fahimci wannan ka'ida ashe gidan duniya shine gidan da ake shiri a cikin sa domin mutum ya je ya tarar da abin arziki a lahira a cikin baitotan da ake dangantawa zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha dan adam bai da wani gidan da zai je tara a lahira ya sami gida illa allati kana qabla al maut yabniha sai gidan da ya gina ma kansa kafin ya mutu fa in banaha bi khairi idan ya gina gidan nan nasa na duniya da alkhairi babu maskanuhu to shi masaukin sa na lahira inda za a sauke shi ya zama yayi dadi ya zama ya zama masa mai alkhairi wa in banaha bi sharrin khaba baniha idan kuma ya gina gidan nan da sharri a duniya to tabbas wanda ya gina wannan mummunan gidan a duniya to a lahira ya tabi duka wannan fahimci wannan ka'ida a duniya ake yin ayyuka sai a je a samu sakamakon su a lahira gaba ta biyu wanda ita ce jigo ta wannan jigo na tattaunawar mu shine ababen da za su amfani mutum bayan ya mutu malamai suka ce sun kasu gida biyu kamar yadda muka faɗi a gabatarwa abu na farko shine abinda wasu ƴan uwansa musulmai za su masa bayan ya mutu akwai ababen da za su amfani ɗan adam ya ci gajiyarsu duk da ba a duniya ya yi su ba amma idan mutum kuma ya tsaya ya yi bincike mai zurfi zai ga su ma suna da alaƙar da duniya domin kila kowanne daga cikinsu an sa masa wani sharaɗi kila ko sharaɗa ko kuma ya kasance dai cikin ladubban wannan abin ya kasance mutum shi ma ya ba da gudunmuwa kafin ya mutu a kansu abu na farko shi ne sallar da za a masa kila za a iya fahimtar wannan bayanin da aka yi a baya cewa shi ma ya ba da gudunmuwa me yasa shari'ar musulunci ta ware akwai wanda ba za a musu sallah ba in sun mutu saboda laifin da suka yi a duniya misali me yasa aka ce in ma za a musu sallah amma mutanen da ake ishara zuwa gare su a gari cewa mutanen kirki ne su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma su kauce mai masa sallah saboda ya kasance gargadi ga yan baya to a takaice dai in mun cire waɗannan sharuɗan misali mutum ya cika su sallar da yan uwansa za su masa za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allah ta'ala fihi duk wani musulmi babu wani musulmin da zai mutu sai ai sa'a mutum 40 waɗanda suke da siffa ta cewa ba mushrikai bane su ba su shirka da Allah malamai suna tattaunawa akan cewa shirka babba ake nufi ko shirka karama wasu suka ce duka ba su riya ba dan ba suna yin abubuwan su bane dan duniya suna yi dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a ana nufin ash-shirkul akbar ne ba sa shirka babba wanda take fitar da mutum daga musulunci su tsayi su 40 din nan su masa sallah wannan 40 din mafhumin sa ana nufin al-aqallu ce nan mafi karanci zuwa sama illa shafa'ahum Allah fihi fashi Allah madaukakin sarki ya ba su ceton sa dama sun zo ne domin neman masa ceto cewa Allah madaukakin sarki ya yafe masa kada ya masa azaba a lahira kada ya tsananta masa bincike in ya cancanta ya shiga wuta Allah ya yafe masa kada ya shiga wutan nan in kuma zai shiga wutan to kada Allah madaukakin sarki ya kaddara masa dawwama a ciki fa'idar sallar gawa ke shi yasa wasu mazhabobin kamar malikiya suka tafi akan sallar gawa gabaki dai addu'a ake ma mamaci sai ka ji ba su bayani kan karatun alqur'ani da za a yi na fatiha ko na sura misali wasu kuma mazhabobin suke ganin sabanin haka ana karanta fatiha wasu suna ganin ana karanta sura ai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar dai yadda idan mutum zai yi sallah yake yi sallah ta farilla a karanta karatun alqur'ani da makamancin wannan amma dai dukkan mazhabobi sun tafi akan cewa duk lokacin da za a yi ma mamaci musulmi sallah to ya kasance an yi ikhlasu du'a ilahu a tsantsance masa addu'a ai addu'a da take kai tsaye shi ake nufi cewa Allah madaukakin sarki ya masa abin da ake roƙa masa na gafara da kuma rahama abu na farko kenan ɗan uwa masu daraja abu na biyu shine addu'a lahu ba'da dafnihi a tsaya a masa addu'a bayan an rufe shi wannan ma dan adam zai ci gajiyarsa duk da cewa bai da rai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da imam muslim ya rawaito hadisi annabi sama idan aka gama sallah ruwai sayyidina usman ibn affana radiyallahu anhu annabi sama yake ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'alu dan uwanku ku nema masa gafara ku nema masa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da harshen sa wajen ba da amsa shi yasa daga cikin addu'o'in da annabi sama yake yi ma mamaci a sallah daga cikin abin da aka ruwaito yakan ce wasabbit indal mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da harshen sa kai ya rawa wajen ba da amsa tambayoyin nan da za a masa man rabbuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'ita ilayka wa ma dinuka ya zama ya iya ba da amsar su kai ya zama munafiki ko kuma ya kasance fajiri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta a'a ya zama wanda mummuni ne shi da zai ba da amsa ba tare da wata inda ba wannan abu na biyu ke na a ƙarƙashin bangare na farko na abin da ƴan uwansa musulmai za su masa abu na uku qada'u ad-dayni anhu biya masa bashinsa in ana bin shi bashi a masa bashi talabi ne akwai daynullahi akwai daynu ghayrillahi akwai bashin da Allah ke bin sa akwai kuma bashin da ɗan uwansa kila ƴan adam suke bin sa to duka waɗannan a biya masa su amma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ba a hadisi ɗaya ba a game da yi masa azumi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kiyasi da wata tazo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mahaifiyata ta rasu ana bin tabashin azumi to shin ya ma'aikin Allah zan mata manzon sama sai yace ara'aiti law kana ala ummiki daynun fa qadaytihi anha afa yujzi'uha anha shin da yanzu a ce ana bin mahaifiyake bashi afa yujzi'u anha sai kika biya mata wannan bashin zai zama a makofin abinda Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ta ba a matsayin haƙƙi ranar lahira so da haka ma azumin da ake binta duk da malamai suna tattauna a game da azumi wani azumin ake nufi wasu sun tafi akan cewa azumin da ake nufi ana nufin azumin bakance ne wasu kuma malaman suka ce a kowane azumi da sharadin ya sha azumin ne bai gama ya warke yana ciwo sai ya warke kuma bai iya biya ba har ya rashi sai su bambanta tsakanin wanda mutum rashin lafiya ya kama shi har ya mutu kuma bai warke ba sai su ce shi kan wannan kai tsaye ba za a rama masa ba akwai tattaunawar malamai da suke da ita a game da wannan hadisi dai ba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyyu duk mutumin da ya mutu ana bin shi azumi to waliyinsa majibincinsa ya masa azumi har shi ne malaman fiqh sai su ce sai a dauko ka'idar al-ghurmu bil ghunmi wanda zai fi kwasan kaya na gado to sai a fi dora masa kuma kaya na rama masa azumin domin ai yana tsammani kila shi asidi ne ya kwashe dukiya bayan da an katacce lama masu kaso an ba su shi kuma ya zama yana da kaso babba to shikenan tunda nan yana da gurmu to sai ya zama gurmu ya hau kansa sai a dora masa ya biya azumin da yawa to wannan ma yana ciki sannan daga ciki akwai as-sadaqatu lahu ai masa sadaka wannan malamai suna tattaunawa a kansa akwai malaman da suke ganin sadakar da za a ma mamaci bata amfanarsa wasu kuma da yawa suna ganin za ta amfane shi cikin malaman da suke ganin za ta amfane shi akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa a wurare ba ɗaya ba ba biyu ba a game da wannan matsalar ta cin gajiyar sadaka da za a iya ba mamaci bayan ya mutu wani ya masa sadaka wasu daga cikin malamai suna ganin kadai mutumin da zai masa sadaka ya ci gajiyarta shine mutumin da ya kasance dan sane shi so kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa al-waladu min kasabi abihi ai da aikin babansa ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba yi da wani abin da zai ci gajiyarsa fa sai abin da shi ya aikata da kansa to sai manzon sama ya ce wa innal walada min sa'i abihi ai baba da aikin sa shi baban ai shi ne aikin shi ya nemi mahaifiyarsa ya biya sadaki aka dora masa aure da ita ya zo ya masa tarbiyya ya karantar da shi so da haka idan da yayi sadaka ya ma baban shi sadaka to za ta amfane shi wannan kuma fahimta tana da kwari sosai ba azumi ba kawai ɗan uwa kai ba sadaka ba kawai dukkan ibadar da ɗan kirki zai yi to Allah subhanahu wataala zai ba mahaifansa lada sakamakon haƙuri da suka yi na tarbiyyarsa da kula da shi har ya zama mutumin kirki kaga wannan na nuna fa'ida ta tarbiyya bai kamata ka haifi ɗa ba shikenan kuma sai ka ban matiti shi ko ka ban magani ba kula da shi baka san ya yake rayuwa ba baka koya masa alqur'ani ba baka koya masa sunna annabi sallama ba baka koya masa aqida sahihiya ba baka koya masa kyawawan ɗabi'u ba baka dora shi ya iya fuskantar kalubalen rayuwa ba irin ilmoman da ake yi a zamaninsa baka zama ka bashi gudunmuwa yayi ba to kaga kai kila ba za ka ci gajiyar wannan abin da aka faɗi na wa innal walada min sa'i abihi ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ke amfanar mutum bayan ya mutu as-sana'u alaihi a yabe shi bayan ya mutu ƴan uwansa musulmai mutanen kirki ba ƴan bambadanci ba masu shiga gidan rediyo su sai shiri sarka fadin mutumin da aka san ba mutumin kirki bane amma su ce wai za su wanke ma Allah shi da sabulu to ba zai wanku ba wannan ko sun sa ne mai kokilin suka sa ko me za su sa ba zai wanku ba a nan ana magana akan mutanen kirki zama sun yabi mutum kamar yadda ya faru a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a masallaci da shi da sahabbansa sai aka zo aka wuce da wata gawa ga masallacin manzo sama ga makabartar baki ulgal qadi haka suke titi ya raba shi shikenan sai sahabbai suka ci aka ce ai gawo wani ce sai sahabbai suka dora yabansa suka yi yabansa fa asnau alaiha khaira suka yi wannan mutumin suka ce ka bango ya fadi kai au gibi ya bude kaza 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 an rasa mutumin kirki kaza 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 ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wajabat wannan abin da kuka fadi ya tabbata a wajen Allah basu tashi ba a wurin aka sake wucewa da gawa sai aka ta fadin miyagun maganganu a game da wannan gawa ana kai an huta ai duniya zake mutane dadi wannan unguwa zake dadi wani ya mutu kaza 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 kai alaraka taki gona Allah su sume sake cewa wajabat kuma wannan abin da kuka fada ya tabbata sahabbai bayan nan sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sume yace ku ne shedun Allah a ban kasarsa abin da kuka fadi na alkhairin dan uwanku to Allah madaukakin sarki zai yi aiki da shi zai yi shida akan shi zai ka wannan shedar da kuka kaga wannan yana da tasiri shi yasa shauki rahmatullahi alayhi ya ba mu shawara dukkaninmu yake cewa da qatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika ba'da mawtika dhikraha fadhikru lil insani umrun thani yace zuciyarka da take bugawa da tawa tik tik haka to tana ce mana ne ya kai dan uwa ko ya kai wanda kake dauta da ni to innal hayata daqa'iqun wa thawani lallai rayuwar nan gabaki dayanta mintuna ne da sakwanni haka ake kirgawa mintuna da sakwanni sai ce farfa da nafsika ba'da mautika dhikraha kayi kokari ka dauka kama ranka ambatan sa bayan ka mutu fa dhikru lil insani umrun thani mutun ya mutu kuma a ci gaba da yabanta to ya zama sabuwar rayuwa yake yayi rayuwarsa ta farko yanzu kuma yana rayuwa mai kyau kamma ta qaumun wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumuhum fil nas amwasu akwai mutane da yawa sun mutu amma kuma suna nan za a ci gaba da ambatan su da alkhair amma wasu suna nan da rai amma sun kasance matattu ba su da amfani sai a ce za a yi abin arziki ba za a saka ba tun kana da rai ka gode ma Allah ko kai malami ne mai karantarwa ko kai dan boko ne ko wani ma'aikacin gwamnati ko jami'i ko kuma wani dan kasuwa ko kuma wani mai sarauta a ce duk abin da za a yi sai an ambaci sunanka in dai za a yi abin arziki sai an kawo sunanka to ka gode ma Allah kai kuka ka gyara halayenka a ce za a yi abin arziki ba za a ambaci sunanka ba kila ma wasu da za su ji an ce ai da sunan shi a ciki sai wani na ciki to mu ba ma ciki saboda mummunar sheda da kake da ita wannan ba karamin bala'i bane sannan ko ba karamin alkhairi bane a ce dai din duk abin da za a yi ana gayyata ka da kai ake yi wannan kar ka gaji da haka kuma wannan Allah ta'ala zai rike maka shi ya dore ko bayan ka mutu wannan yaban shi za a ci gaba da maka shi za shi masallaci yanzu nan ga shi sunan wani aka sa ma masallacin nan aka ce jami'u shaykh talhata as-salafiyyu ko as-salafiyyi ko masallacin ne as-salafi din ko malam talha din ne as-salafi din salafin ne to ka gani to wannan ba karamin alkhairi bane to as-sana'u alayka ba'da mautika shi ma yana amfana ka kamar yadda malamai suka ambata ke bangare na biyu akwai matsalolin da an yi sabani akan su da yawa ban san in shiga cikin su akwai haji ai ma mutum haji bayan ya mutu da sauransu wasu akwai maganganun da malamai suka yi a sharhin hadisi da zamu ambata zamu ji abubuwan da aka yi sabani akan su malamai sun ambata bangare na biyan uwa shine abinda kai zaka aikata tun kana da rai ko kuma ka sa hannu a yi ko kai kai da kanka ko kuma ka sa hannu idan kai kade ba za ka iya yi ba ba da gudunmuwar ka a ciki sai ya zama kai ma za ka ci gaba da cin gajiyar wannan alkhairin ma daman wannan alkhairin yana nan a duniya to duk lokacin da aka yi wannan alkhairin to kai ma kana da kamasho Allah ta'ala zai kai maka ladan ka kana cikin kabari ina me yafi wannan dadi akwai hadisai guda biyu su nake son yi tarkizi akan su kawai hadisi na farko shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu al-Imam Muslim ya ruwaito shi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sunan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin al-Jami' nasa al-Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin As-Sunan al-Mujtaba kenan Ibn Majah ma ya ruwaito shi amma Ibn Majah shi ya ruwaito shi daga Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم يكشي وإذا مات الإنسان أو تغواي إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا شيء مشهور النبي صلى الله عليه وسلم يكشي إذا كان آدم يموت فولادا دعكي باش نعيش صديق أي شك في أبوه صدقة جارية لا دع صدقة مجدانا za mu ji shanku handa malamai suka yi a game da wannan as-sadaqatul jariya din wato sadaka mai gudana abu na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da za a ci gaba da amfana da shi a ci gaba da cin gajiyarsa alhali shi mai ilimin ya rashi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da nagari wanda zai ci gaba da masa addu'a bayan ya rasu sai dan sai daga hannu yace rabbi firli abi rabbi firli ummi rabbi firli walidayya ya Allah ka gafarta ma iyayena guda biyu mahaifiyata da mahaifina ya Allah ka gafarta musu to Allah zai karbi wannan addu'ar tasa da ya musu sai ya gafarta musu al-imam al-qadi ya al-yahsudi a cikin littafin sa ikmalul mu'lim sharhin sa na sahih muslim ya bada gudunmuwa mai muhimmanci a game da sharhin wannan hadisi zamu karanta bayanin sa da larabcin sa insha Allah yace bayan ya kawo wannan hadisi shi ce wadhalika li'anna 'amala al-mayt munqati'un bi mawti yace dalilin da yasa manzo Allah sun yace idza mata ibnu adama ko idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu yace domin dan adam yana mutuwa aikin da ake bashi ladansa to zai tsaya check lakinn hadhihi al-ashiya'a lamma kana huwa sababaha sai dai waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin hadisi a lokacin da shi wannan mamacin ya zama shine sababin shi min iktisabihi al-walada shi ya samar da da wato ya haifa ya masa tarbiyya ya karantar da shi ko ya tura aka karantar da shi ya ci gaba da daura wannan karantarwar da addu'a ta neman shiriya wa battihi al-ilma sannan kuma da yadda ya yada ilimi inda man hamadahu anhu ya bada ilimin ga wanda ya dauki ilimin ya koya daga wajensa aw ida'ihi ta'lifan baqiya ba'dahu ko kuma ya ajiye wani talifi littafin da ya rubuta sai littafin ya wanzu a bayansa ana dauka ana karantawa kaga wannan wa iqatihi hadhihi sadaqata sannan kuma da waqafi da yayi na wannan sadaka ya bada sadakar da za a ci gaba da cin gajiyarta baqiyat lahu ujubuha ma baqiyat wa wujidat to zai ci gaba da samun ladan wannan ladan sa zai wanzu matukan waɗannan ayyukan suna nan a wanje kuma suna nan ana ci gaba da samun su za a ci gaba da yi dan nan idan yana da rai ya ci gaba da addu'a to za a ci gaba da kai karban Allah zai ci gaba da karban addu'an nan tasa kullun ai ta kara ma mutun gafara ai ta kara masa rahama har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai tashi alkiyama sai zama an cika ma mutun gafarar sa da ladan sa gabaki daya ba tare da an tauye masa ba haka wannan sadaka da yayi wannan sadaka mai gudana da yayi ita ma haka za ya ci gaba da samun ladanta har zuwa ranar gobe alkiyama sai a nuna masa ladan chip chip sai al-imam al-qadi yace وفيه دليل على جواز الوقف والفحش wannan hadisin dalili ne dake tabbatar da halaccin yin waqafi mutum kafin ya mutu ya yanki wani abu na duciyarsa ya ba Allah madaukakin sarki a ci gaba da cin gajiyar wannan abun koda bayan ba shi da rai sannan a ciki akwai da waraddun ala man mana'ahu min al-kufiyyi sannan wannan hadisin yana mai da martani akan wasu malamai da suke ganin cewa waqafi bai halasta ba daga cikin malaman kufa da anna sadaqatul jariyah ba'da al-maut inma takunu bil wuqufi sai sadaka mai gudanar da za a ci gaba da samun ladanta bayan an mutu ai ba ta kasancewa sai idan an yi waqafi waqafi zakai dan uwa waqafi zakai anan ne zakai mamaki kaga waɗanda ba musulmai ba ba da mafhumin waqafi ba da sunan defect sunan wasiyar su da ba wanda yasa take kuma la yarjuna lillahi wa qara ba abinda suke nema a wajen Allah madaukakin sarki ya ba su sai neman suna a duniya sai ka ji mutum ya yanki wani abu mai yawa a zuciyarsa ya bada domin taimakon wasu kila gajiyayyu ko makamantan haka abun mamaki sai ka je kasashe ko ka je garuruwa na musulmai sai ka tarar da wanda ba musulmi ba ya zo ya gina gidan marayu ko ya gina gidan gajiyayyu ko ya kafa wata gidauniya wanda zai rika taimaka ma wani ciwo ko masu ciwo kaza ko wai wallahi ɗan uwa wannan a cikin musulmai ya kamata a ce ya yawaita ake ji a yau manya-manyan masu dukiya daga cikin musulmai tsoro suke ma su ba musulunci irin wannan ko za su yi sai ta kewaye-kewaye sai su sa wani abu can su faɗi sunan wani abu shi amma kai tsaye su ce sun ba addini na musulunci sai ga suna yi saboda suna jin tsoron kila turawan yamma su ce ƴan ta'adda ne su ko kuma suna goyon bayan ƴan ta'adda wannan abin damuwa ne to kaga waqafi kenan wannan sharhin da al-Imam al-Qadhi Iyad yayi ma wannan hadisin kenan gudunmuwar da ya bada kenan al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-Mufhim bima ashkala min talkhis kitab Muslim ya fada a sharhin wannan hadisin yake cewa hadhihi al-khisal aw hadhihi al-thalath al-khisal yace waɗannan abubuwan guda uku إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه أبن ديسا لا دن أيتن سزي شغ بدا قدانا وان دا أكا دنغن تاسزوا غريش باين يامدو لأنه تسبب في ذلك يومين شيني سبب نص باتي كاي كي كاي با جدن مغاين دا أكي مغانا أكي باتي كي كاي كاي جنابا masallaci ba sai kai kade ka gina ba kai tarihin gina masallaci a musulunci tarihi zaka ga ba mutum da yake gina masallaci ba a tarihin musulunci masallacin farko dai da aka gina ginannan masallaci wanda musulmai suka gina masallacin Quba ne masallacin Quba haduwa aka yi ba mutum dai ba suka gina haka da manzo Allah ta sama ya ba Quba ya shigo garin Madina ya gina masallacin sa ba shi kade ya gina ba kai hatta filin ma cewa wasu suka yi za su bada kyauta marayu guda biyu waɗanda suke cikin Sahal da Suhailu da suke ƙarƙashin kulan Sa'd ibn Zurara radiyallahu anhu suka ce ma manzo Allah sallama su sun yadda sun bada wannan filin a matsayin kyauta manzo sai ce a'a musawama za a yi annabi sallama aka yanka kuɗi aka biya waɗannan marayu daga nan kuma mai bulo ɗaya mai bulo uku mai kaza aka zo aka hada mai bishiyar dadino ya sare ya bada ganyen domin a yi rufin masallaci haka aka yi sannan ranar da za a gina kowa zuwa yayi har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage daukan bulo to kaga ashe ba kai kadai ake so dole sai kai kai kadai ba in ba ka da halin yi kai kadai to zo ka sa hannunka a cikin wannan jali da baya yankewa وحرص عليه كما يقدين اي wannan abu wana wa kuma niyyar sa kun ga Imam Abu al-Abbas al-Qutubi ya fada mana abu uku tasabbaba harifa nawahu kare kenan za a iya cewa za a iya fahimta a cikin maganar Imam Abu al-Abbas al-Qutubi da za a ce ma kana gefe kaga masu suna kai amma kai baka da abin da zaka bada tawallaw wa ayruhum tafidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun sai kai ta musu addu'a kana cewa kai ma a zuciyarka da Allah madaukakin sarki ya baka da kai kai a hadisin Tirmidhi ma ya tabbata annabi sama yace innamad dunya li arba'ati nafar to dai daga cikin su mataki na biyu shine wannan bai da abin da zai yi amma ya fahimci alkhairi ne gashi ana ta samun alkhairi shi bai da shi sai ce shi ma da yana da irin halin suwa ne to da yayi irin aikin suwa ne to shi ma matsayin su dai da su ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل sannan fa'idojin waɗannan abubuwan za su ci gaba da wanzuwa ko da shi bayan ya mutu sai ya zama duk lokacin da ake yin su kamar shi ya taso a kabarin sai yake yi lagin da za a bashi me fa wannan dadi yan uwa da a ci a fashi fa muke yi fa a ci a fashi ake ma duciya wani ma zai gamawa da duciyar tata karshe asibiti ya cinye in asibiti bai cinye ba ka bar ma magada kwanan nan aka ban wani labari mai susa zuciya mai tayar da hankali wanda ya bani wannan labarin ban tsammanin zai yi ƙarya ya faɗa a wani gari a ƙasar nan wannan waƙi'an mai tayar da hankali ta faru wani mutum mai dukiya ya mutu da shi da ɗansa sun shiga mota za su je wani yanzu su biyu da ɗan da uban suna tafiya sai suka yi haɗarin mota sai suka mutu duka biyan uba ya mutu ɗa ya mutu aka taho da gawarsu aka haɗa su za a gawo wacinsu za a musu sallah kawai sai ga mata guda biyu sun fito fu daga cikin gida sai ɗaya ta ce a dakata ashe ita ce uwar gida sai a dakata sai ta yi sa'a ta tarar da babban abocin mai gidan ne a tsaye a bakin gawar yana faɗin ga abubuwan da za a yi yanzu kaza 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 sai ce da Allah tambaya nake da ita sai ce to mece ce tambayar ku ce wai da alhaji da wani ɗan shi ɗin nan waye riga mutuwa inji uwar gida ta ce sai abokinsu alhaji kenan mai rai abokin alhaji mamaci sai ce a wannan ce irin tambaya ce ma kai alhaji ya fara rasuwa sai da ya wajen awa biyu sannan aka kawo aka a cinan take ya mutu shi ko wannan ɗan sai da aka ɗauko shi aka kawo shi asibiti ma sai da ya wajen awa biyu sannan ya mutu kawai sai ce guda dukiya ta zauna za a raba dukiya alhaji ta ya gada sannan ita kuma ta zo ta gada duka komai ita kuma amaryar ta fusata ta shige cikin gida إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ألا بيجا سيابا وأنا بعد تفسير الواقعي كجنيبا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فسوني خكي تارا مدوكيا خكي شواء إذاك بمص دوكيا شيكينا خوش مكا أدو أكو كس مكا شيني ونن mai kudin dan abokin sai ce wallahi wannan da izinin Allah ba za ta faru da ni ba yanzu da ma hawa hawar da muke yi kenan mu tara ma wasu su zo abinda za su rika yi kenan tun kafin a kauda gawon mu a kai mu kabari ce to ba da ni ba da izinin Allah sai ya dau darasi irin darasin da dila ya dauka bayan an bige kirkeci ko kirkeci da zaki da kirkeci da zaki da dila suka fita abin nan farauta shikenan sai suka samo jakin jeji da barewa da zomo shikenan da aka dawo sai zaki ya ce ma kirkeci raba mana sai ce ranka ya dade jakin jeji na kai ni kuma sai in dau barewa shi ko malamin dawa a bashi zomo sai ce shi baka da hankali sai ya bige shi sai ce sun zama hudu kenan sai ce malamin dawa raba mana sai ce a yin labai sai ce wannan jakin jejin nan kaga an kai dade sai kai kalafi da shi sannan in dan hanti ya dan yi sai ka cinya kirkeci in kuma yamma ta yi sai ka dan latsara da barewa da daddan kuma kafin ran kai dade ka kwanta sai ka cinye zomo sai ce kware da gaske ce malamin dawa ina ka koyi wannan rabo na adalci haka sai ce kirkeci ya koya mini wa qara'u adaba man qablakum rubbama allama hayyan man gabar ka gani ko shi a wajen shi na koya shi ya koya min kirkeci ya koya min kaga yana mace an ya zama malami malamin banza ko malamin banza bane to kaga inda mun shi bai mishi amfani ba to shine sai malam al-Qurtubi sai ya ce wa kadhalika hukmu kulli ma sannahu al-insanu min al-khair haka nan wannan shine hukuncin duk abinda mutum da shi shine ya farar da shi na al-khair fa takarrara ba'dahu shi wannan abin ya ta maimaituwa bayan sa shi yasa daga cikin addu'an magabata wannan addu'a tana da muhimmanci sosai arwaito daga al-Imam al-Hasan al-Basri yana addu'a yana cewa Allahumma ja'alna mimman idha mata ما تسمعه ذنوبه ولا تجعلنا ممن اذا مات بقيت ذنوبه يا الله كسامة cikin mutanen da in sun mutu zanubin su ya mutu kan zanubi kuma ya ta shi ma yadda wannan fa alherin ke yi haka zanubi zai kai duk wanda ya koyar da sharri kasan kar ka sanya mu cikin wanda zanuban su zasu wanzu bayan sun mutu Allah ka samu mutu da zanuban mu sai ka gafarta mana sai yace saboda annabi sunna yace man sannatil islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama ya kafa hujja da wannan hadisi sannan sai yace wa inma khussa hadhihi althalathatu bidhikr fi hadha alhadith an kebance wadannan ukun da ambato a cikin wannan hadisin li annaha usulul khair domin sune tuwasun alkhair da nagari ilimi mai amfani sadaka mai gudana wadannan sune usulul khair sune tuwasun alkhair duk wani alkhairi da karkashin su ake samun sa wa aglabu ma yaqsidu ahlul fadl baqa'ahu ba'dahu wannan kuma shine mafi rinjaya abinda mutane masu daraja masu kirki suke fatan a ce ya wanzu a bayan su wa sadaqatul jariyatu ba'da al-maut hiya al-hubus yace sadaka mai gudana da ake magana akan ta anan shi ma ya karfafa magana al-qadi iyad ita ce hubushi wato wakafi da zakai dan uwa fa kana hujjatan ala man yunkiru hubusha she wannan ya zama hujja ce akan duk mutumin da yace ba za a yi hubushi ba kage raddi shi ma yake kenan wa fihi ma yadullu ala al-hadd ala takhlid al-ulum ad-diniyyah bit-ta'lim wat-tasnif sannan a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa da karfafa da yin kaini a game da tabbatar da ilmomin addini ta hanyar karantarwa ko kuma ta hanyar littafi ka rubuta littafi ko ka karanta ko kuma ka rubuta littafi wa ala al-shihad fi haml al-awlad ala tariq al-khair was-salah sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa a game da cewa mutum yayi iyakar bakin kokarin sa ya dora ƴaƴansa akan aikin alkhairi da nagarta sannan wa wasiyatuhum bid-du'a inda mautihi wa ba'da al-maut sannan kuma ya wasiya a gare su game da kansa cewa su mata kaza su mata alkhairi bayan tun yana da rai ko kuma bayan ya mutu in ji al-imamu abu al-abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi al-imamu an-nawawi shi ma ya sharhi wannan hadisin yake cewa wa fihi dalilun li sihhati asl al-waqf wannan hadisin na tabbatar mana da tushen da ya tabbatar da cewa akwai waqafi a musulunci sannan ne wa fihi kidan azim wa fihi dalilu azim thawabi sannan akwai girman ladan waqafi waqafi ba karamin aiki bane sannan wa fihi bayanu fadilati al-ilmi a cikin hadisin akwai bayanin fadalar ilimi sannan والحق على الاستذكار على الاستذكار منه صنع فقيته وانا سن ايويت الي كاي علمي ني يوا اما مي امفاني والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والايضاح sannan kuma akwai kwadaitarwa a game da gadar da ilimi ta hanyar karantarwa ko ta hanyar rubuta littattafai wal idahi ko kuma kai ma mutane bayani ko kai sharhi wa annahu yanbaghi an yukutara min al ilmi al anfa'u fal anfa'u sannan a cikin hadisin akwai kwadaitarwa akan cewa in za a nemi ilimi wani yafi wani amfani a jeranta amfanin su kada a kawo wanda bai kai wani amfani ba a dora shi ko kuma ba amfanin su dai ba a ce daidai suke ba daidai suke ba a ba kowanne abu a matsayin sa wa fihi anna du'a yasilu thawabuhu ila al-mayt sannan a ciki wannan na tabbatar mana da cewa addu'a na kaiwa zuwa ga wanda ya mutu aka masa addu'a addu'a tana kaiwa wajen wanda ya mutu in an masa addu'a wa kadhalika sadaqatu haka nan sadaka shi yace wa huma mujma'un alayhima da addu'a da sadaka an yi ijma'i akan su iyaka kawai sadaka waye zai ma nan ne wajen da malamai suka tattauna akai wanda mun yi ishara a baya wa kadhalika qada'u ad-dayn kama sabaka haka nan ma a biya ma mutum bashi kamar yadda ya gabata ba a cikin wannan bayanin ba wato a sharhin littafin sa wa amma al-hajj to kunji sai al-imamu an-nawawi yace amma ai ma mutum haji bayan ya mutu fayajzi anil mayt inda ash-shafi'i wa muwafiqihi a wajen al-imamu ash-shafi'i da wanda suka goyi bayan su suka dace da fadin sa su suna ganin hajji na amfanar mamaci idan mutun ya mutu bai yi aikin hajji ba to za a iya masa aikin hajji kuma ya amfane shi a wajen al-Imam Shafi'i da wasu shi yace wa hada dakhilun fi qada'i ad-dayn in kana hajjan wajiba hujja al-Imam Shafi'i anan ita ce in hajji ne na wajibi to ya zama cikin bashin da ake bin mutun an biya masa kenan wa in kana taqawwan wa sadihi wa huwa min babil wahaya idan kuma ya kasance wasiya yace da Allah in ya mutu a masa aikin haji bai da lafiya to ya zama a cikin babun wasiya kenan inji al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi kaman yadda nan al-Imam Nawawi yake ruwaito mana wa amma idza mata wa alayhi siyamun amma idan mutun ya mutu ana bin shi azumi fa sahihu anna al-wali yasumu anhu magana wacce tafi inganci inji al-Imam Nawawi to waliyin sa majibincin sa ya masa azumi وسبقت المسألة في كتاب الصيام وأن مسألة تاجبات عشان كتاب الصيام عشان شرح الناس وأما قراءة القرآن أما أذو أكرن تام متن قرآني باين يا متو وجعل سواد هذا الميت سيأتي أنباء مما شلاجر والصلاة عنه كوأي متسلى ونهوهما دمك من تنهكا فمذهب الشافعي والجمهور أن حالات الحق الميتة shi da azwa kawo kare na fidda'u ma ake cewa sai a shadda kaga daga jiba gaskiya akai ne yayi fidda'u ba za a masa kaga fidda'u za a mai to kaga ba wata magana karatun alqur'ani da za a ma mutum shi yace wa fiha khilafun ma akwai sabani a game da haka to wannan sharhin da wasu malamai suka yi ma hadisin fakku kenan hadisi na biyu na karshe shi ma ta giduna Abu Hurairah ruwaito shi al-Imam Ibn Majah shi kadai ya ruwaito shi a cikin malaman hadisi a cikin littafin shi wannan hadisin ya tattaro abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma yalhaqu al-mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih lalle daga cikin abin da ke riskan mutum bayan ya mutu na aikin sa da kuma lada ilman allamahu wa nashara ilmin da ka karantar kuma ka yada shi da niyya mai kyau da kuma manufa mai kyau kuma ka karantar da ilimi mai amfani ba ka yada ilimi na bid'a ba ba ka yada ilimi na sharri ba ba ka yada ilimi na bata ba wannan abin da ka yada na sharri to shi ma zaka ci gaba da cin gajiya sawal iyazu billah kaga nan ilimi ne amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wa waladan salihan warathahu ko kuma da nagari da mutun ya gadar shi ya auri mahaifiyarsa ya haifa ya masa tarbiyya dan ya taso a matsayin dan kirki to wannan dan shi ma za a ci gaba da cin gajiyarsa kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa waladan salihan warathahu bai faɗi me yake ba sabanin wancan hadisi shi ya ce ne yad'u lahu nan ko sai ya ce wa waladan salihan warathahu kaga wancan magana wa innal walada min kasabi azizi cida saboda ko aikin alkhairi aye ina kirki ko ba addu'a ba to baban na da kamashi aw masjidan banahu ko kuma masallacin da ya gina aw nahran ajrahu ko kuma korama koji ko rafi da ya jawo wa mutane ruwa aka rika sha dabbobi su sha ɗan adam su sha ko kuma a rika bar ruwa ana shuka mutane su samu abin da za su ci a lokacin da ya kasance ba lokacin damina ba lokacin rani akai noman rani to yana da lada duk lokacin da akai wannan kaga a cikin wannan aw naharan ajrahu shi mu a ce ne aw bohol banahu ko ka gina bohol imana aw sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma sadaqar da mutum ya fitar da ita kaga sai manzo sune ce min mali wannan min din tabi'iyya ce daga dukiyarsa kare kaman can wa anfiqu mimma razaqnakum tabi'iyya ce ba ce ka kwashe duka ka bada ba annabi kuma ya hana sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu tauta da dukiyarsa duka yace ba yi da magada yassa daya ce a lokacin ita kadai za ta gaje shi duk in tayi wuta abinda za ta gada fala hannisu rabi take da shi to ya ma'aikin Allah ya halatta in yi sadaka haƙin shiga cikin haƙinta in yi sadaka da sulusani kashi biyu in ban mata kashi daya annabi yace a'a yace to rabi ta dau rabi in ban ma Allah rabi annabi kuma yace a'a yace to ya ma'aikin Allah sulusi in kasa gida uku in dau kashi daya in ba Allah shi ma sai yace as-sulusu as-sulusu kathirun kashi daya cikin uku shi ma fa yana da yawa Fikimun Ibn Abbas yace da mutane za su gugguso kasa su dawo su sadaka da rubu in su to da ya fi domin annabi sai da ya jinjina sulusi to kaga wannan kenan ba duka aka ce kai ba dan uwa ka diba ka bada sannan sai mun sama ya fadi wani abu sai ce fi halati hatihi wa hayatihi yayi wannan abun lafiya shi kalau a lokacin domin lokacin ya fi san dukiya fi halati hatihi lafiyar shi lau kawai sai ya ce ya bada kaza sai ya ce gidajen shi kaza ya ba masallaci gidajen shi kaza ya bada ai kaza da suna alkhair sai an sune ce yalhaquhu min ba'di mautihi duka waɗannan za su riske shi bayan mutuwar sa al-imam as-suyudi a cikin littafin sa misbahu az-zujaja sharhi ibn majah yace yayi bincike ya ga waɗannan abubuwan da annabi sama ya lissafa sun kai 10 sai ya kulle su a baiti al-imam as-suyudi bahawun ne ga ilimi ga waki yanzu nan sai baka baiti so da ka sai dunkule su a cikin baitota guda hudu yake cewa idza ma tabnu adama laysa yajri alayhi min fi'alin ghayra ashri ulumun bastaha wa du'a'u nadlin wa ghirsu an-nakhli was-sadaqatu tajri wiratsatu mushafin وَرِبَاطُ ثَغْرٍ وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِذْرَاءُ نَهْرٍ وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرٍ يَتَّى إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِذًا دَنْ آدَمَ يَمُوتُ لَيْسَ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرَ عَشِرٍ ba abin da zai ci gaba da cin gajiyar sa ladan sai ci gaba da kai masa kabarin sa idan ba abu goma ba ga su ulumun bastaha ilmu ma ba daya ba da ya yada ya taskance su a takarda ya rubuta yanzu jiba manyan ga su nan muna karanto maganganun su wannan al-imam as-suyudi rahmatullahi alayhi littafin ne ya rubuta ba fannin da zaka shiga baka ga littafin sa ba in dai fannin musulunci ba fannin da zaka shiga al-imam as-suyudi ba ida littafi kowane fanni sai ka ji ɗan fannin suna cewa qala suyuti in malaman tafsiri suna magana usulul tafsir yana da at-tahdid fi usulul tafsir malaman ulumul qur'an zaka suna ce maka ai ga littafin sa al-itqan fi ulumul qur'an malaman hadisi sai ka ji suna ga tadribur rawi ga alfiyatu suyuti ga suna malaman nahwu yana da alfiya yana da shuruh na alfiyatu ibn malik wannan malami ne na daban sannan yana da wata dabi'a malami ne mai dukiya abin da ya rike yi shine sai ya ibi dukiyar sa da yawa sai ya tafi gari kaza sai ya jefa da sarkin garin sai ya ce a bashi dalibai kamar kaza masu hazaka ya zo ya zaunar da su ya karantar da su da cin su da shan su kullun sai ka ce dan ka maka sabon kaya in kai kokari sai ya bada baiti ya ce a je a haddace baiti 100 gobe a kawo in ka haddace sai dan ka maka katon malamin sabuwa sannan ga abincinka na safa da na rana da na dare sannan ba abin da babu a cikin wannan abincin yin abincin su na wancan lokaci ka ci ka koshi kai karatu sannan in ya gama ya ga iyakar daurar da ya musu daura kenan fa irin daurar da ake ta zamani sai ya dangara kuma ya tafi wani gari a tarihin da ake badawa a Najeriya kun san tarihin mu na Najeriya tarihi ya fi yawa ko tarihi ya fi yawa legend ne mafi yawanci daga tsiyo ne sai baya jidda sai wane ne sai fubini diya zan sai ududuwa dukkanin su ne mafi yawancin tarihin mu ko to da an ce suyudi ya zo Najeriya ko a wani gari ya sauka uku na taba jin an ce a Katsina ne to duk ga su nan yin wannan labarin ulumun batta hake sannan kuma ji yan uwa jilli taban da ya rubuta wa du'a'u najlin shi addu'a da nage abu na biyu ce wa garsun nakhli shi kuma dasa dabino nan an ce dabino ko ta bishiya ita dama bishiya takan yi tasmiri ko ta yi takhbiri ko bishiya a sa ta bada a ci ƴaƴanta ko kuma tai tazlili ko takhdiri ko tazlili ko tatmin bishiya akan dasa ta ko dai ta bada yaya a ci kaga kaman mangoro ya bada inuwa tazlili kenan sannan ya bada yayan marmari kai ala kara ma mangoro daraja kaga akwai shi da sauran yaya masu dadi to kaga akwai su ga sunan da yawa sannan akwai takhdir kawai akwai bishiyar da ita ba ta bada yaya sai dai a kalli ganyenta kawai ya jara waje kaman maskure da ake sawa a gida kai wannan yayi me take ko inuwa yana jin bata cika badawa ba da yawa amma kuma zaka kalla ka ji sha'awa sannan kuma kila ta sa iskar gidan ta daɗi to kaga duk wannan kenan to dadino shi ko dadino yana da wani matsayin da sauran bishiyoyi ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mummuni da shi ko ya kamanta shi da mummuni masaluha masalul mu'mini la yasqutu waraquha misalin ta kaman misalin mummuni mummuni ga baki din sa alkhairi ne ajaban li amri almu'mini inna amrahu kulluhu khayr wa haka dadino ma inna an-nakhlata kullaha khayr fitta min ta alkhairi bishir dadino wa sadaqat tajib sannan sai sadakar da ke gudana sadakokin da zai yi su gudana su ne waqafi da ake magana kansa wannan waqafin wata rana za a zo ayi bayani kan ya ake yin sa da izinin Allah a cikin malamai za su zo su gabatar mana da takarda akan wannan ya ake waqafi me yi ka'idojin sa ya ake yi a shiga duniya a bamu misalai na yadda suke gudanarwa da yadda suke da wazara wato ministries ma'aikatu da suke da su na kula da wannan musamman gwamnati ke kafawa wirasatu mushafin sannan gadar da qur'ani ya ware shi a cikin ulumin batta ka sai qur'ane ka kai ma masallaci ko littafai na addini ko ka kai ma makarantu a ci gaba da karanta ba kai ka rubuta ba amma kuma kafiya ka kawo so tari zaka ga a masallatai an sa littafi masu karantawan almajiran ba su iya siya ba sannan kuma a cikin library na masallaci babu kai sai ka zo ma masallaci ma bai da ma library ko da an ce library ba fa ana nufin katon waje ba a'a kabot na masallaci sai ka ga ba littafai a ciki wani majira yake a sa saboda lalacewa hali sai ya dauce Allah shi kyauta wa ribatu tagri sannan ribati ka taimaka ma ka kafa wani waje da za a rika tsaron bodan musulmai ka dau nauyin su ka ware wata dukiyar da za a rika ba su dukiya duk lokacin da suke da bukata a diba a ba su kamar irin misalin aikin gyara kayan kallon ribabi suke mana yan uwa muna can muna bacci wasu kuma suna kiyamun laili wasu suna karatun qur'ani wasu suna zikirin dare su kuma suna nan suna zagayawa domin zaman lafiya wannan sun cancanta a basu gudunmawa ko bai cancanta ba aikin alkhairi ne ka ware wani abu a cikin dukiyar ka ce gashi ka ba ɗan gyara kayanka a aje duk lokacin da wata damuwa ta taso a ɗauka a cikin wannan dukiyar ayi amfani da ita wannan misali ne na ribatu sadri wa haqqul bi'r fi haqqir rijya aw ijra'u nahr ko kuma ka gudanar da wani wata magudanar ruwa da mutane za su ci gaba da cin gajiyarta wa baitun lil gharib banahu ya'wi ilayhi haka nan ka gina gidan sokar baki kada muna da karancin irin waɗannan abubuwa in ka je wasu wajajen sai abin ya baka sha'awa kaga ko wa'azi za a kira akwai tanadajjen waje ko malamai nawa ne kawai sai dai a ce su je su kwana a can ba za a je a ce su je hotel ba kila hotel din ma bai da ka'ida suna shiga su je su ga wata ko kuma wani ya je ya gansu ya ce su malam hadda malam a hotel saboda mutanen mu ba su da fahimta wasu to kage ga gidan saukar baki na musamman to wannan ma yana cin alkhair aw bina'u mahalli dhikri ko kuma ka gina wajen da za a rika ambatan Allah dhikr nan azzikru at-tanawu ala Allah aw du'a'uhu aw ri'ayatu ahkamihi ba zikiri kawai da baki ba karanta suwa ka gina makaranta da za a zo a karantar da alqur'ani a karantar da sunna a karantar da fiqhun musulunci a karantar da kyawawan dabi'u a karkashin aqida sahihiya to wannan yana cikin abinda zai zaka ci gajiyar sa ka mutu bayan mutuwar mutum kun ga wannan yan uwa mu yi kokari kowa ya dubi rabansa a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata mana kuma ake ta ambata mana cincini Allah shi ke mace mu Allah madaukakin sarki ya sa abinda ake faɗa mana yi mana amfani kuma mu sa shi a cikin aiki irin wannan ka'ida idan aka gama to kokari mutum zai yi da yaje sai ya dauki abinda zai iya yi sai ce to ni abu kaza zan iya yi sai ya fara aiwatar da shi a rayuwarsa Allah ya cire mana shaytan a cikin zuciyarmu Allah ya cire mana ruwa ruwa mummunar ciwo kawar shaytan shi ko kuma kayan sai Allah ya raba mu da waɗannan miyagun halaye wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka da alkhair